saboda haka mai wanda mai wancan takalmi ya kawo wanda ya dauka dan Allah shi kuma wanda ya dauki ba nasa ba dan Allah ya kawo na dan uwansa don shi ma ya karbi nasa don girman Allah wanda ya san takalmin da ke hannunsa ba nasa bane domin komon shi anan domin a miƙa ma wancan a karba masa nasa sun already sun riga sun kawo nasa saboda haka dan Allah shi ma ji tsoron Allah ya kawo nasu kada ga nasu ya ga nasa kyau ya rike in ya rike ma ba zai amfane shi ba cutar da kansa yayi ranan gobe in ya uye muna anan Allah zai bayyana shi zai zo da kansa da takalmin ya nuna yana kuka na ganin cewa ya cuci dan uwansa
Alhaji Muhammad Sabo Joji ko makiyace ka dan ba
muna maraba da
magajin
Dambanawa Alhaji Muhammad Sabo Joji
ko makiyace
ka to abin nan tsohon kiyace ka tsohon shugaban karamar hukumar wannan karamar hukuma ta Damban muna maka barka da zuwa da isa wannan filin wazi saboda haka muna fata Allah ya sanya alkhairi Allah ba da Allah kara fata daman lokaci ga sunan malamai za ta ci gaba da yin wa'azi malamin da zai muna wa'azi a yanzu shine malam Muhammad Manga Abba mai sau zai muna wa'azi tare da Alaramma Idris Ibrahim Kolo Alaramma Idris Ibrahim Kolo ka zo ka karanta muna ayoyin alqur'ani mai girma kamin isowan malam Muhammad Manga Abba Idris Ibrahim Kolo
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون
الحمد لله الحكيم الحنان الذي خلق الإنسان من روح وجسد وخلق ما يرى وما لا يرى من الملائكة والجان فعال لما يريد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halice mu ya sanya mu muka zama musulmi. Godiya ta tabbata gare shi wanda ya zaba mana hanya mafifici ya hada mu da abubuwa guda biyu masu daraja. Allah madaukakin sarki ya hada mu da manzon da yafi kowanne man daraja daga cikin manzanninsa. Muna godewa Allah madaukakin sarki wanda ya hada mu da littafi wanda yafi na kowa. Allah madaukakin sarki ya saukar da littattafai daban-daban mu annabawa, amma Allah ya mana jinkiri bai kawo mu a wani zamanin wani manzo ba. Madallar Ubangijin da ya mana jinkiri hada mu da abin da ya fi shi ne Alkur'ani mai girma. Godiya ta tabbata gare shi. Muna raye wannan ƙasan ta samu irin matsaloli na nisan zamani, addini ya kasance ya shiga cikin duhu, al'amura duka suka canza, rayuwar musulmi ya canza. Har sai da ya zama musulmi baya iya bayani akan abin da ake cewa musulunci. Addini ya shiga cikin duhu. Madallar Ubangiji mai girma da ya farkar da waɗansu daga cikin malaman wannan ƙasa suka ƙirƙiri wannan ƙungiya wanda ke mai albarka, wanda take da laƙabin Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Muna gode mu Allah madaukakin sarki tsawon wannan lokaci shekara wajen 40 da dore. Wallahi mun ga fari, wallahi mun ga fari, wallahi mun ga fari, wallahi mun ga fari. Muna gode mu Allah, Allah ya sa har yanzu muna nan kan wannan turba. Mun shigo wannan gari wanda yake mai albarka na damba karkashin wa'azin jihar Bauchin Najeriya, wanda take karkashin shugabancin Prof Sheikh Malam Zubairu Madaki, shugaba wanda yake na jihar Bauchin Najeriya. Yana zaune a wannan waje cin da yamma tare da duk tawagan shi a wannan gari domin isar da sakon Allah subhanahu wataala. Yan uwa, tawagansa ta isar da sakon Allah tun kafin magariba. An samu jerin malamai, lokacin da malamai suke hawa suna sauka, zuciya yana zafi saboda jin daɗi cewa wallahi wannan ƙasar Allah ya mata albarka. Domin akwai sojojin Allah wanda za su kare wannan addini ta kowane irin fuska. Madalla da bayan Allah wanda suka karantu suke karantar da bayan. Amma in kun lura, ya ku ‘yan uwa, za ku ga duk malami da ya tashi a yau har zuwa wanda na karɓa, za ku ga hankalin malami ya tashi ne akan halin da wannan ƙasa take ciki, wanda wannan yana gwada cewa wannan ƙasa tana cikin damuwa. Yau shekara 16 jirgin Najeriya wanda muke ciki yake tangal tangal, yake tangal tangal, amma mun sani Allah bai bar mu ba. Ya ku ‘yan uwa, ku sani cewa lalle ne Allah yana nuna mana abubuwa da yawa. Jirgin da ya ɗauke mu wanda muke cikinsa, wanda ake ce ma Najeriya, daga shekara 16 zuwa yanzu jirgin ba shi da lafiya, yana shiga yana tafiya, yana tafiya da mu. Wani lokaci injin ɗinsa ɗaya ya samu matsala ya kai mu da kyar wani irin gari mu sauka, wani waje mu je mu jirga irin saukan gaggawa, wani waje in an sa mai ta kitashi sai an yi jinkiri an neman injiniyoyi. Wannan shine ƙasan da ake ce ma Najeriya. Tabbas shekara 16 zuwa yanzu mun ga kala-kalan damuwoyi, wanda yake da misali abin da nake misali da shi, wanda yake nuna cewa wallahi Allah yana son ku, wallahi Allah yana son Najeriya, wallahi ku ne sanadin haka saboda wannan da'awa da kuke yi na Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, na kiran mutane don su gane tauhidi, don su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma fa ni abin da nake ji mana tsoro, kamar yadda malaman baya suka yi ta tsokace ta hanyoyi da yawa akan halin da suke ciki, amma abin da nake jan hankalin mu a yau a wannan gari wanda ke mai albarka na damban shine idan mun shiga rami mun fito muka saki shiga wani rami muka fito muka saki shiga wani rami muka fito muka je muka shiga wani lungu muka fito ina ji mana tsoron kar mu shiga wani rami mun fito ba duk abin da muke shiga muke fitowa jarrabawa ne ma'ana a gare mu daga jarrabawa na abin da shafi abin da yake an langaba masa da cuta daga abin da ya shafi tsaro da abubuwan da ya shafi shubhohi na addini abubuwa yana nan kala-kala a wannan ƙasa abin da nake tsorita mana ɗaya ne idan muka ƙetare wannan muka sake shiga wancan idan muka ƙetare wancan menene tabbacin idan mun sake shiga wani ramin zamu fito Allah yana jarabar mu ya ku ƴan uwa amma mun sani mu musulmi ne sannan muna da magani saboda haka sabonmu a yau zamu yi magana ne akan wani al'amari wanda yake mai muhimmanci a cikin kankanin lokacin da nake da shi shine abin da Allah ya umarci mu yi idan mun samu kayawun mu a cikin damuwoyi menene wannan lalle ne Allah subhanahu wataala ya nuna mana akwai abin da ake kira ne tawassuli lalle ne tawassuli a gare mu lalle ne wajibi ne da abin da muka rena muke yi da zagayawa da muke yi da karantar da mutane da muke yi da halayya da muke canzawa da mutane tabbas mun sani cewa mun canza halin ƴan kasuwa mun canza halin ƴan mata mun canza halin samari mun canza halin masu mulki mun canza halin masu sarauta mun canza halaye na mutane daban-daban mun canza halin direbobi kai mun canza halin masu damara daban-daban mun canza halin ƴan kasuwa ƙanana da manya duk wannan ƙarƙashin wannan da'awa da wannan abin da muke yi da muka rena lalle ne Allah yana nuna mana cewa kar mu rena abin da muka gani muna tawassuli da shi domin idan muka yi tawassuli da shi haƙiƙa lalle ne za mu zama daga cikin masu tsira daga cikin irin waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa ya turo mana annabawa wanda yake daban-daban wanda ke ni'ima ne a gare mu wallahi mu ma rayuwar da muka samu kanmu ƙarƙashin mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi babban ni'ima ne wanda yake a gare mu shine Allah subhanahu wataala ke ambata mana taskira li ummatil islamiyya walakal arsalna musa bi ayatina an akhrij qaumaka min az-zulumati ila
an-nur musa bi ayatina an akhrij qaumaka min az-zulumati ila an-nur من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله
إن في ذلك الآية
إن في ذلك لآية
لكل
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور
ku ba manzon ku mai girma ba Allah ce ai ya aiko annabi Musa Allah ce walakar arsalna Musa kamar haka nan ne muka aika annabi Musa bi ayatina Allah ce da ayoyin mun ce an akhrije kaumaka min az-zulumati ila an-nur muka ce ma annabin Allah Musa ka je ka fitar da mutanen ka ma'ana daga duhu zuwa ga haske wadhakkirhum bi ayyamillah ka gaya musu ka gargade su da irin kame-kamen Allah kamun Allah wanda yake mabayi Allah yana kama bayi idan ya so idan sun saba mishi Allah subhanahu wataala ce inna fi zalika laaya lalle a cikin aikin da mun kai mu annabi Musa a cikin ma'ana mai abin da muka faɗa masa a cikin abubuwan da muka ambata masa na fitta mutane ma'ana daga duhu zuwa ga haske lalle ne aya ne li kulli sabbarin Allah ke cewa da dukkan wanda ke mai hakuri shakur mai gode ma Allah subhanahu wataala kenan Allah yana so ya ambata mana labarin annabi Musa da abin da ya gaya masa haka nan ya aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albishirinku lalle manzon da Allah ya aiko muku Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'anin da Allah ya aiko muku wallahi alqur'anin da aka aiko muku yafi at-taura wallahi manzonku sallallahu alaihi wasallam wallahi yafi annabi Musa alaihi salam wanda ya kamata a ce ma'ana ku gode mu Allah subhanahu wataala akan wannan ni'ima da ya muku wa kala ista'adana rabbukum la in shakartum
wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la'azidannakum
Ni'imomin da Allah ya baku babban ni'ima a cikin ni'imomin da Allah ya baku babu ni'iman da ya wuce me a hada ku da manzon Muhammad sannan a hada ku da ainihin Al-Qur'ani wanda ke mai girma to shine Allah subhanahu wataala ya ce to lalle ne banda ma wannan da wanda ba shi ba Allah madahaucin sarki ya ce ka ambata lokacin da Allah ya shela ubangijin ku ya shela Allah yake cewa la in shakartum la azidannakum idan kuka gode ma Allah subhanahu wataala Allah ya ce lalle ne zai kara muku akan ni'iman da yake wala in kafartum lalle ne idan kuka kafirce inna azabi lalle azabata inji Allah lalle ma'ana me mai tsanani ne wannan yana gwada mana cewa Allah kene yana jarabawa a gare mu da ya ba mu ni'imomi wanda ke daban-daban kala-kala suna nan zaman lafiyar mu shine mu gode ma ni'iman nan da Allah subhanahu wataala ya mana yana daga cikin mi godiya mu Allah akan ni'ima shine mu siffantu da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana lalle manzon Allah ya zo ya gabatar da aiki ya fada mana sakon Allah ya yi kuwa ya ce Allah ka shaida na isar da manzanci wanda yake gwada cewa yana son mu siffantu da abin da Allah subhanahu wataala ya kurce mu yace gaba da cewa qala Musa an takburu antum wa man fil ardi jami'a fa inna allaha ganiyyun
kabeerun takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna allaha ghaniyyun
manzon nan da annabi Musa wanda bai kai manzon kun ba shi ma haka nan ya gaya wa mutanansa wala Musa annabi Musa alaihi salam yace in takfuru idan kun ga kafirce mu abinda nazo da shi antum fudin nan wa man fil ardi jami'a da ma mutanen duniya an tun ce ba za su bi Allah ba fa inna allaha ganiyyun lalle haqiqa lalle ganiyyun lalle ne shi Allah subhanahu wataala shi ba ruwansa da ku ba wai matsala yake da shi da ku ba lalle ne hamidu Allah ba kika lalle abin godewa ne lalle wannan yana gwada in annabi Musa alaihi salam yayi wannan magana akan in an bijire masa ko aka bijire mu a taura yaya zai kasance idan bijire mu alqur'ani ne ma'ana mai girma daga cikin abubuwa da zamu karanta zamu fahimta cikin wannan aya guda kawai akwai abubuwa amana guda hudu na farko mashru'atu tadhkiri bi ni'matillahi subhanahu wataala linashkuruhu wala nakfuru daga cikin abubuwan da zamu iya fahimta shine gargadi ne Allah subhanahu wataala yake yi mana kenan akan dukkan ni'iman da Allah subhanahu wataala yayi mana ta'ala nashkuruhu ya wajaba a gare mu ma'ana mu gode mishi wala nakfuruhu kar mu yadda ma'ana mu kafirce masa shine daya na biyu inna Allah ta'ala wa alal mazidi minan na'imi likulli man shakara mu gane cewa Allah ya yi muku alkawari cewa zai yi muku ƙari akan ni'iman da ya yi muku ga wanda duk ya gode mu Allah subhanahu wataala wannan yana gwada idan mun gode mu Allah muka siffanta da kiran manzon Allah Allah zai ba mu ƙarin ni'ima akan ni'iman da muke ciki wannan na biyu na uku inna kufran na'am ku gane cewa lalle ne ku kafirce ma ni'iman Allah sababu nuzuliha lalle ai zawaliha yana daga cikin hanyar ma'ana kawar da ni'imar nan da ke tare da ku kenan Allah yana so ya ambata muku cikin ayan cewa wallahi idan kuka kafirce ma ni'imar Allah subhanahu wataala wallahi ni'imar nan da Allah ya yi muku zai guce kenan idan kuna samun kwanciyar hankali zai gushe in kuna samun abinci zai gushe in kuna samun kuɗin tafiya a cikin kwanciyar hankali zai gushe kenan wannan yana gwada mana cewa kafirce mu ni'iman Allah yana kawar da ma'ana me yana kawar da dukkan ni'ima na hudu bayanul ghinallahi ta'ala almutlaq ala sa'iri khalqihi sannan yana so ya muku bayani a cikin aya nan guda cewa wallahi Allah ba ruwansa da ku ba matsala yake da shi da ku ba ba amfanar da shi za ku yi ba idan ma kun ce ba za ku bauta masa ba wannan yana gwada me wannan yana gwada cewa wajibi ne ma'ana a gare mu bauta mu Allah subhanahu wataala sannan mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya muku alkawarin ni'ima kuma ya baku babban ni'ima shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban ni'ima shine alqur'ani wanda yake mai girma kananan ni'imomi ya muku wannan kasa lalle ya muku ni'imomi wanda yake da yawa abubuwa suna nan ma'adinai kala kala suna nan wanda yake makwabta da na nesa suna nan suna ta hangin waɗannan ma'adinai naku ku gode mu Allah dan ku ci wannan ni'ima a cikin gajiyar ku sannan kuma duk har yanzu idan kun gode zai ƙara muku lalle ne ya wajaba a gare mu domin saboda mu gode mu Allah dan ya ƙara mana sannan idan kun ki lalle Allah ya gwada cewa ba ruwan sa duku lalle ne ba ku ƙarar sa da komai ya ku mutane fannasu in shakarullaha wa aqalu anil kufur lalle ne idan mutum ko idan mutane idan suka gode mu Allah sannan suka ne san ci kafirci wani ma'asi da aikin zanubi fa inna allaha yardahu haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala lalle ne zai yarda da su sannan me sallam za ka samu kwanciyar hankali shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in taqru fa inna allaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi
kufur inna allaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi kufur وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَحُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
إِن تَكْفُرُوا إِذَا كُنْتُمْ كَافِرِينَ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ حَقِيقَةً لَّلَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَوَدُّ دَكُ بَارُوَنْسَ دَكُ وَلَا يَرْضَى بَا زَيْ يَدَّ يَحَدِثِ كُ يَبَا كُ نُمْفَاشِي يَبَا كُ أَبِنْشِي يَبَا كُ كُنْتِيَانْ حَنْكَلِي أَمَّا وَيْ كُ زُمُ كُنَا بَوْتَا مَنِ اللَّهِ وَنْدَ كِ بَا اللَّهِ بَا اللَّهِ بَا زَيْ يَدَّ دَوَنَّنْ بَا وَإِنْ تَشْكُرُوا idan kun ka gode mu Allah subhanahu wa ta'ala yarzuhu lakum haqiqa zai daku Allah ya dadu baki daya lizalika qala ta'ala akan wannan ma Allah ya saki jan hankalin ku ce afa amina ahlul qura ay ya
ayyuhal ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna wa hum na'imun afa amina ahlul qura بَعْصُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ
Allah madaukakin sarki ce afan amina ahlul qura wai shin su waɗannan wato alƙaryu wai da suke aikata abin da suke son nan wai abin mamaki suna ƙaryata ubangiji su fito su faɗi abin da suka ga dama musamman ma kamar yanzu wai a ce wai mutum in ya ga dama wai ya fito fili wai a dauke shi fi a fili haka yayi haka wai yana jijjiga hannu yace wai shine Allah naga wani yana cewa idan an je kiyama idan an ce musulmi zai tashi yace wallahi ni ba zan tashi ba amma in an ce ina mutanen in yes zan ce gano Allahu wannan babban injili shine Allah a irin wannan magana a irin wannan magana Allah yake jan hankalin mi alqaryu akan irin abin da suke yi don saboda suna samun mi suna ganin suna da kwanciyar hankali sun samu abin da za su ci sun samu abin da za su sha shine Allah subhanahu wataala ce wai waɗannan alqaryu da suke abin da suka ga dama sun amince ayyati ayyati wai wato ba su na wato azabobin mu su zo muku bayatan ma'ana mai da dalili da daddare wa hum na'imun alhali suna bacci na ga mai lokaci kamar yana bayani amma babban magana da labarin da nake so na bayar guda shine karkashin wani abin da ya faru na abin da ya shafi wani kissa na abin da ya shafi annabi Musa annabi Musa alaihi salam wata rana ya fito a cikin minti guda annabi Musa wata rana ya fito tare da dabbobi da ya fito a cikin dabbobin minta yana tafiya sai ya je wajen wani wadin kasir a zai'abi wani wuhu ya je cikin daji wanda ke mai duhu wanda a dajin nan akwai kyarkeci don an ce karkaci wani dabba ne kaman kura za ku yi ambatawa da sauran namun daji wanda suke ciki wanda ke cikin mutane wannan labarin annabi Musa muhimmancin sa shine labarin da nake so na faɗa kan farko da nake cewa tawassuli yana da kyau shine mu yi amfani da tawassuli don kasan mu ta zauna lafiya mu yi amfani da tawassuli don waɗanda suke kallon mu suke hararan mu don saboda su sanye mu yi amfani da tawassuli don mu samu mu ci gaba da wannan da'awa bisa wannan kissa na annabi Musa annabi Musa ya shiga daji da dabbobi yana zaune sai dare yayi mishi da dare yayi mishi wani abin da ya faru shine sai hankalin sa ya tashi yaga cewa idan yayi bacci da shi da dabbobi nashi abin da zai faru shine yana jin tsoron karkerkeci yazo ya cinye shi tare da ainihin waɗannan dabbobi wannan dalili yasa hankalin sa ya tashi walakin kaifa yanamu wa inda uganamu yaga yaya zai yi bacci alhali a gefen sa ga nan ainihin dabbobi waya kafu alaihi zaabi sannan kuma ga karkeci kuma suna yawo a cikin wannan daji waya kafu ala nafsihi sannan yana jin tsoro ga kayin sa ga halin da ke ciki shi annabi Musa falan mata akada Musa lokacin da annabi Musa ya tabbatar da cewa annahu la muhala babu makawa cewa zai shiga damuwa rafa'a yadayhi ila sama sai annabi Musa sai ya daga hannunsa zuwa sama saboda gashi nan a cikin daji shi da dabbobin sa kanana wanda yake dabbobi nanam nashi sannan kuma ya tabbatar da cewa a cikin wannan duhu namun daji za su zo su cinye shi sannan su cinye dabbobi annabi Musa alaihi salam sai ya daga hannu sama yana mai addu'a yana cewa ahata ilmuka wa sabaqat iradatuka wa nafadat qudratuka wa bidikal mukalidul umur wannan kalmomi annabi Musa ya ci gaba da fada don ya san cewa a cikin wannan dare a cikin wannan damuwa da dabbobin nan masu cinyewa lalle ne yana cikin damuwa yana cikin haka nan thumma lim jafinuhu ila nawmi wafikan fi hifdihi wa ri'ayatihi yana ambaton wannan addu'a sai ya sa gefen sa kawai ya ci gaba da baccin sa saboda ya kirayi ubangiji ya ga ya ma Allah kukan shi da damuwan shi falan mastai kaza lokacin da annabi Musa ya ci gaba da baccin sa ya farka wani abin mamaki wajada zabi jar'a ma al aganami saboda haka da ya farka kawai sai ya ga akuya da tinkiya suna cin ciyawa tare da kura ka taba ganin da akuya da kura suna cin ciyawa sai addu'ar annabi Musa saboda haka sai ga akuya tana cin ciyawa tare da kura wannan lamari ya ba mu annabi Musa mamaki haka yana faruwa fa ajabu Musa alaihi salam sai annabi Musa yayi mamaki ya tabbatar da cewa babu yadda za a yi akuya da kura su zo na a waje guda fa auhallahu ta'ala ilai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kirayi annabi Musa ya ce ya Musa ittaqini wa nim haythu shi'ta Allah ya ce ya Musa ka ji tsoro na kai bacci inda ka so ya ku ƴan Najeriya ku yi tawassuli da irin wannan kiran da kuka shiga garin Dambam kun shiga garin nan don ku gaya ma mutanen Dambam su bi Allah su yi koyi da manzon Allah Allah ka shaida wanda yake sama mun shigo wannan gari mun gaya ma wannan gari su bauta ma Allah kar su ba su kishiya muna tawassuli da irin wannan aikin kuraye na nesa da kuraye na gida ya Allah ka siffanta su da kuraye annabi Musa yadda kuraye annabi Musa sun kasa cin auhaki ya Allah mu ma kurayenmu na waje ne na ciki ya Allah kar ka bar su da mu tunda mun yi tawassuli namun mu zai yi daci da kurayen waje da kurayen ciki ya Allah ka kare mu da kurayen waje da
kurayen ciki assalamu اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون
Allah ya ba wai yanzu ya ramu ne kawai don ne ya kafa a cikin na a wace.